من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا الذي sha 8 ga watan Ramadan a hijira 1444 wanda ya daidai da 9 ga watan hudu a shekarar 2023 miladiya. Kuma insha Allah ubangiji da yadda sai ya bamu ikon dawowa don dorawa kan karatun mu da muke gabatarwa na tafsirin alqur'ani mai tsarki a cikin wannan wuri mai albarka. Insha Allah yau za mu tashi kan aya ta 115 domin jiya mun kwana kan aya ta 114 fadin ubangiji fakulu min ma razaqakum Allahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yau za mu tashi inna ma harama alaikum almayta. Allah ya ba mu dacewa cikin abin da za mu karanta da abin da za mu bayani sa. Ubangiji ya ce bismillah.
Na'am. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.
نعم.
فمن اضطر غير باج ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
Ubangiji wato sai yayi mana bayanin ababan da Ubangiji ya halatta a ya haramta daga cikin abinci. Wannan ya nuna wato asalin komai halal ne kenan, sai abin da shari'a ta zo ta toge ta ce kar ku yi mu'amalanci wannan abin. Allah ya ce innama harama alaikum maitata, abin sani Ubangiji ya haramta muku cin mushe, waddama da jini, walahamal kindiri da naman alhanzir, wa ma uhilla li ghayrillahi bihi, da abin da aka daga masa murya ba da sunan Allah ba, aka yanka shi da sunan gunki. Famani turra ghaira bagin, duk wanda ya kuntata ghaira bagin, ba mutumin da ya fita yake zalunci wato yake fito na fito da mutane, wala adin ko mutumin da ya fita wato yake tara hanya, wato in banda waɗannan, to duk wanda ya kuntata sai yayi amfani da wancan abin da aka ce an haramta, mushe ne ko jini ne ko naman alhanzir ne, Ubangiji ya ce fa inna Allaha ghafurur rahim, to Ubangiji mai gafara ne wato kuma mai jin kai ne. Mana Allah madaukakin sarki ya ware mushi ya haramta cin sa, har yanzu Allah ya haramta cin jini, ya wato jini damil masfu, kamar yadda ya zo a cikin suratul maida, jini wanda ya biyo bayan wuka, wannan cin sa haramu ne. Sannan kuma da kuma naman alhanzir, shine naman gadi ko alade. Allah ya ware waɗannan naman da kuma wasu nama da sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta haramta amfani da su, kamar dukkan wato dabbar da take farautar nama wadda take da karkataccen baki, wato an haramta ce da sauransu, da kuma dabbobin da suke da dagi irin kyanwa, kare, kura da danginsu, duk an hana cin irin wayannan wato dabbobi. To sai Ubangiji ya ce faman dattura ghaira bagin, wanda ya kuntata ya shiga halin kunci amma kuma bai fita yana tara mutane ba, bai fita wato saboda wata ta'addanci ba, to shi in ya kuntata ya rasa wani abinci wanda ba wannan din ba sai wannan din, to Allah ya halatta masa ya ci. Aga wannan zai kara nuna mana matsayin shari'ar musulunci, kullun ta damu da rayuwar mutane, saboda rayuwar mutane Ubangiji yakan daga kafa mutane su mu'amalanci ko da mushe ne, wato mutane kansu kashe kansu. Saboda haka addini ne wanda yake mai sauki mai daɗin bi, ba addini ne wanda in ko ka bi shi ko ka mutu ba. Allah madaukakin sarki ya yalwata wato wajen bin sa, in an samu halin kunci sai a dagawa mutun kafa. Bahaushe yake cewa Allah bai ya rufe hanci ya rufe baki, in ya toshe maka hanci sai ya bar maka bakin ka, saboda haka idan da kunci ya zama yunwa za ta kashe ka, baka samu wani abinci ba sai mushe, to an yadda ka ci. Kamar yadda muka yi bayani jiya cewa masafar malikiya har cewa suka yi kacima ya halatta kai guziri da shi. Allah iyaka waɗansu daga cikin malaman kamar masafin Shafi'iyya su sun ce ka shirye ka koshi iya cikinka, amma ba za ka ɗauka ba. Hanabila kuma suka ce ba za ma ka koshi ba, ka ci dai gwargwadon abin da zai dan tare maka, wato ya dan kumbura maka hanjinka ya zama dai hanjin ya ji wani ba a cikinsa, yawa ma ba ka ci ka koshi kamar yadda wannan suka fada ba. Wannan dai ya nuna mana sauki na shari'ar musulunci. Ubangiji ya ce in har kuka mu'amalanci mushen nan alhali kuna cikin kunci, to Allah ya gafarta muku, rahimun Allah yana tausayin ku. Shi yace yasa yace da ku bari yunwa ta karku in kun sama abin da ya haramta ma ku a iya ci. Na'am, wala taqulu.
Wala taqulu lima ta'shiru alsinatukum alkaziba. Hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkazib. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkaziba la yuflihun.
Ubangiji yace wala taqulu lima ta'shiru alsinatukum. Kada ku riga fada don gane da abin da harshen ku ta siffanta muku, limata sifu alsinatukum alkaziba, saboda karyalayin da harshen ku suka siffanta muku, wai kuna cewa haza halalun wa haza haramun, wannan halal ne wannan haram ne, lima lam yuhillahu Allahu wa lam yuharrimuhu. Allah madaukakin sarki shi da manzansa su ne kullum masu halatta abu, sannan Allah madaukakin sarki shi da manzansa su kare su ne masu halattawa, su ne kuma masu haramtawa. Mutum bai isa ya ce abu haramun bane a bayan ƙasa, bai isa ya ce abu halalun bane a bayan ƙasa, sai dai ya samu dalili wato daga Allah ko manzansa. Kai ka iya haramtawa kanka a kanka, ka iya cewa Allah ranma ya iya cewa ni na haramtawa kaina shan mangoro, domin dalilin da ya sha mangoro yana sa ni gudawa. Kamar yadda wato wasu suke haramtawa kansu cin jan nama cewa yana tayar musu da ciwon mayawuya, to wannan kai ka haramta kanka saboda maslahar rayuwarka. Amma ka ce shan mangoro haramun ne, ba wanda ya sai faɗi wannan sai Allah. Ka ce cin nama jan nama haramun ne, babu wanda ya sai faɗi wannan sai Allah, saboda haka Allah da manzansa su suke da ikon su ce kaza halal ne kaza haram ne. To su Yahudawa duk abin da bai dace da san zuciyarsu ba sai su haramta shi, ko da Ubangiji ya halatta, duk abin da kuma bai dace ya dace da san zuciyarsu, ko da haramun ne wato su kuma za su halatta shi. Allah ya ce wato kada ku rika fada don gane da abin da harsunanku suke siffantawa na ƙarya, kuna cewa wannan halal ne wannan haram ne, litaftaru ala Allahi alkaziba, domin ku jingina wa ƙarya Allah, ku jingina wa Allah ƙarya. Domin in sun fada wato jahilansu cewa suke aya littafin a taura ha gani, saboda haka ya Allah ne ya faɗa. Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala Allahi alkaziba, lalle waɗanda suke jingina kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah, la yuflihuna, ba za su rabauta ba. Na'am.
Mata'un qalil.
Na'am.
Wa lahum adhabun alim.
Abin da yasa suke jingina wannan ƙaryan saboda dan abin da suke samu ne wato a gurin jahilansu da kuma talakawansu. Sai Allah ya ce to dan abin da kuke samu ai iyakacin sa rayuwar duniya ne, mata'un qalilun, dan abu ne kadan da kuke samu ku ji dadi shi a gidan duniya ya kare, amma a lahira Allah ya ce masu yin haka wa lahum azabun alim, suna da azaba wadda take wato mai radade. Na'am.
Wala alladhina hadu haramna ma qasasna alayka min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun.
Ubangiji yace wato yake cewa wa alladhina hadu, na ga waɗanda suka yi wato addinin Yahudanci, Ubangiji ya wajabta ma Yahudawa, Allah yace dangane da waɗanda wato suke Yahudawa, haramna ma qasasna alayka, sai muka haramta musu abin da muka baka labari ya Muhammadu, min qablu datan, wanda Ubangiji yake cewa wa alladhina hadu haramna kullazi zufr, Allah ya haramta musu dukkan naman dabbar da take da farce. An haramta musu cin kaji, an haramta musu cin agwagi, an haramta musu cin zabi da dangoginsu. Nama ne mai daɗi, to amma saboda abubuwa da suka yi wato suke yi wa Allah da kuma manzannin da Allah ya aiko musu su yan bani Isra'ila Ubangiji sai ya haramta musu cin wannan abu mai dadin hatta a jikin dabbobin ma Allah ya haramta musu cin kitse an haramta musu cin bargo an haramta musu cin kayan ciki za ga abubuwa ne masu dadi amma saboda abin da suke na kasassaba wa Allah da manzannin Allah sai Ubangiji subhanahu wataala yake kuntata musu su kuma a cikin rayuwarsu saboda haka an haramta musu dukkan kananan wato nama waɗanda suke wato masu dadi Allah ya ce haramna ma kasasna alayka sai muka haramta musu abinda muka kissanta maka shine fadin Ubangiji na ga waɗanda suka yahudanci mun haramta musu kulli zufur wato har zuwa wato karshen aya din Ubangiji yace wato mun haramta musu min qablu tun da can wa ma zalamnahu amma bamu zalunce su ba da muka haramta musu wannan naman walakin kanu anfusahum yazlimun sun cuce kansu da zalunci ne saboda mi bi tikabil ma'asi sun so suka tsawuro wato suka tsawuro aikin saban Allah almujibatu lidhalika wanda ya wajabta wato ayi musu haka din da sun bi Allah da su ma Allah madaukakin sarki wato ya yalwata musu ya kuma wato ba tsananta musu wato a cikin shari'a ba na'am
kuma inna rabbaka lilladhina amilu su'a bidalatayn thumma tabu min ba'di zalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim
ubangiji yace summa inna rabbaka lilladhina amilu su'a sannan kuma har yanzu wato ubangijinka don gane da waɗanda suka aikata wato mummunan laifi shine shirka bi jahalatin da shirka zumatabu sai daga baya suka dawo suka tuwo min ba'da zalika bayan sun gane cewa suna kan laifi wa aslahu suka kuma kyautata amalahum aikin su to inna rabbaka min ba'diha ubangijinka bayan laifin da suke aikatawa ko kuma bayan tubar su laghafurur rahim mai jin kai ne kuma wato mai gafara ne ma'ana idan mutum ya aikata aiki da jahilci daga baya kuma sai ilimi ya zo masa ya gane aikin da yake din laifi ne saban Allah ne sai ya tuba to Allah zai gafarta masa amma mutum ya san aiki laifi ne wato ya kosa ya aikata to ana jiye masa tsoro amma lalle idan da kuskure mutum yayi kuma kuskuren sa ya bayyana lalle ya gane kuskure ne a lokacin da ya gane kuma ya canza to Allah kuma ya gafarta masa abin da ya baya Ubangiji yake cewa wato inna rabbaka min ba'diha ubangijinka bayan wannan aiki na jahilci da yayi ko kuma tuba da yayi laghafurur rahim mai gafara ne ko mai karban tuba ne gare su
inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikin
ubangiji yace wato inna ibrahima kana ummatan shi annabi ibrahim wato ya kasance shugaba ne kudwa wato abin koyi ne jami'an likisal alkhairi annabi ibrahim ya tar dukkan dabi'a da halaye na alkhairi qanitan lillahi wato mai komawa ne mai cikakkiyar biyayya ne zuwa ga ubangiji hanifan wato kuma ya karkace gabanin duk addinin da ba na Allah ba ila dinil qayyim zuwa ga tabbataccen addini walam yakum minal mushrikin sannan bai zama yana daga cikin wato mushrikai ba shakiran li an'umi
ijtabahu wadehu ila sirat mustaqim
shakiran li an'umi annabi ibrahim mai godiya ne ga ni'imomin Allah ma'ana sarifa jami'i ma an amallahu bihi alaihi yana sarrafa dukkan abin da wata ni'ima da ubangiji ya masa wato a hanyar bin Allah ila ma kalaka li ajlihi zuwa ga abin da aka halicci wannan abin saboda shi fa huwa masumun anil ghafla annabi ibrahim ubangiji ya kiyaye shi daga ghafala baya rafkanwa wa an kulli shagilin yashghiluhu anillah annabi ibrahim har yanzu ubangiji ya kiyaye shi daga dukkan wani abin da zai shagaltar da shi wato gabanin ubangijinsa zahiran wa batinan a zahirinsa da kuma wato batininsa ubangiji ce ijtabahu rabbuhu ubangijinsa ya zabe shi ma'ana iktaruhu min duni khalqi Allah ya zabe annabi ibrahim a cikin wato halitta wa hadhal wasfu wa ma ba'dahu wannan siffa da Allah ya siffanta annabi ibrahim da wanda suka zo baya wato nashi minallahi khasa Allah ya yi wa annabi ibrahim ne shi kade lam yakul lahu fi kasbun ba wai wato Allah ya masa ne ba wai a dalilin bige-bigensa ba Allah madaukakin sarki yakan yi wa mutum baiwa kaga ya samu wata daukaka ba dalilin kokarin sa ba, to wannan baiwa ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Mun gane ko yawa, saboda haka Ubangiji yayi masa wannan ne. To wannan kuma malam yace isharatun ila anna ma nasha anhu min al akhlaq al hamidah wal afal al jamila bi ikhtiyar Allah lahu. Duk abinda kaga Annabi Ibrahim alayhi salam wato ya same shi na daga dabi'a na yau Allah godiya da ayyuka masu kyau, wato ba kokarin sa bane, Allah madaukakin sarki ne wato yayi masa wannan din da ya zabe shi ya maida shi badadin sa, sai kuma wato yayi masa wannan. Anan zamu ga Allah subhanahu wataala ya ni'imta Annabi Ibrahim da abubuwa da yawa. Na farko Allah ya ce inna Ibrahim kana ummatan, Annabi Ibrahim ya kasance shi kadai al'umma ne, ko a wajen imani imaninsa shi kadai imani ne na al'umma, ko kuma wato ummatan din ma'ana imaman shi shugaba ne ma'ana kudwatan abin koyi. Zaka samu hatta masu bautar gunki, hatta masu bautar dudu, wato suna jingina kansu da Annabi Ibrahim. Haka Allah ya zabi Annabi Ibrahim yayi masa wannan baiwar. Dukkan ma'abuta addini a duniya addinin su bayya juwa sai sun jingina bayan su da addinin da Annabi Ibrahim alaihi salam. Wannan Allah ne masa wannan, ya zabe shi kuma ya sa san sa a zuciyar wato talikai. Haka Ubangiji yake, idan mutum ya fara da Allah, Allah in ya kishi sai ya sa bayinsa kuma su kishi. Idan kuma mutum ya so Allah, wato Allah ya so shi, sai kuma Allah ya sa soyayya sa a zuciyar bayinsa. Saboda haka Allah ya sa soyayyar Annabi Ibrahim alayhi salam a zuciyar dukkan wani mai addini a bayan ƙasa, na da da na yanzu, kowa yana jingina kansa da Annabi Ibrahim. To kaga Allah ya sa shi kadai abun koyi ne, qanitan lillahi, ne wato cikakkiyar biyayya ne ga Allah, cikakkiyar biyayya a koye da sanadi Annabi Ibrahim. Bai Ubangiji ya kiyaye dugadiginsa ba sa gocewa. Sannan hanifan, wato babu wani addinin da Annabi Ibrahim wato ya karkata kan sai addinin musulunci. Ma'ana hanif karkatacce ne, ya karkace gaban duk wani addinin shirka, ya miƙe zuwa ga addinin musulunci. Allah ya ce wala minkum min mushrikin, bai kasance daga cikin mushrikai ba. Shakira da Ummihi yana mai cikakkiyar godiya wa Ubangiji bisa ni'imar da ya masa. Sannan ijtabahu, Allah ya zabi Annabi Ibrahim, ya zabe shi wato a matsayin badadin sa. Wahadahu ila siratal mustaqim, ya kuma shiryar da shi wato hanya madaidaiciya. Allah ya ce wa atayna fi dunya hasana,
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
Na bakwai daraja ta bakwai Allah ya ce wa atainahu, mun zabi Annabi Ibrahim fi dunya hasana, wato mun bashi kyakkyawa a gidan duniya. Wannan ni'ima ta bakwai kenan, hiya sana'ul hasan, Allah ya bashi kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo. Fi kulli ahli al-adiyani, ga dukkan masu addini a duniya, kowane mai addini yana jingina kansa da Annabi Ibrahim alayhi salam. Wa inna fi al-akhirati lamina salihin, al-akhirah kuma Ubangiji yace yana daga cikin wato managarta. Ni'imomi kusan guda tara Allah madaukakin sarki wa Annabi Ibrahim a cikin waɗannan wato ayoyi. Na'am, suma auhayna
ilayka, kuma na ilayka an tajib millat ibrahim anifa.
Ubangiji yace summa auhayna ilayka, sannan muka yi maka wahayi ya Muhammadu, anittabi millata ibrahim hanifa, kai ma wahayin da muka yi maka shine ka bi hanyar Annabi Ibrahim, ka bi addinin Annabi Ibrahim wato hanifan, makarkaci gabanin addinin shirka mai kake zuwa ga hanyar Allah. Wa ma kana minal mushrikin, lalle Annabi Ibrahim baya daga cikin mushrikai. Ubangiji yayi ta maimaita wannan, wa ma kana minal mushrikin, Annabi Ibrahim ba cikin mushrikai. Wai raddi ne da yake saboda Yahudawa da Nasara suna rayawa annahum ala dini, da Yahuda yace yana kan addinin Annabi Ibrahim, ba Nasara yace yana kan addinin Annabi Ibrahim. To wannan duk da'awa suke, su shirka suke. Addinin Annabi Ibrahim addini ne na kada ta Allah, ba addini na shirka ba. Yasa Allah yake maimaitawa wa ma kana من المشركين النبي ابراهيم بعد نسمته مشركي نعم
انما جعل الثبت على الذين اختلفوا وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون
انما جعل الميكاتي ثبت يا ثبت كجي وكان كان يقاچي بو ني كده نجي ni ka dai naji ko dukkun ji yawa to ba ni ka dai naji ba yawa tinka ne kwace na'am ubangiji yace inna ma ju'ila sabtu abin sani dai ubangiji ya sanya asabat wato ya kaddara asabat wato a girmama ta alalazina talafu fi ga wanda suka saba wato a cikin lamarin addini ko lamarin annabin su shine iktalafu fihi ala nabihim sun yi sabani ga barin wato umannin annabin su sune yahudawa umiru an yatafarragu lil ibadati yawm aljum'a ubangiji subhanahu wataala ya umurci yahudawa akan harshen annabin su cewa su rika zama a gida suna yi wa Allah bauta ranan juma'a sai suka ce su ba sa son wannan juma'a suka ce la nuriduhu mu ba ma son wannan juma'a wabtaru sabta sai suka zabi ranan asabar fa shaddada alaihi fi sai ubangiji kuma sai ya tsananta musu wato sai aka haramta musu sun ke fi ran asabar aka haramta musu abubuwa ranan asabar din Allah malaukakin sarki ya ba su akwai maganganu da Imam al-Qurtubi ya kawo na sauna ta fara hijiya na ce zamu yi so karatun gurin tawayo kuma na manta shi saboda ya kawo maganganu a dangane da abin da ya faru tsakanin annabawan yan bani Isra'ila don gani da zaben su ranan juma'a a matsayin ranan da za su tsaya su bauta wa Allah su gode wa ni'iman da Allah ya musu sai suka ce ba sa so da yake kangararrun mutane ne sai suka ce su asabar suke so sannan ubangiji ya kuma umurci wato nasara sune kiristoci su ma akan harshen annabin su cewa Allah ya zaba musu juma'a su karbi juma'a a matsayin da ranar da za su girmama su riga yi wa Allah bauta a cikin ta sai suka ce ba sa so su ladi suke so to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashe Allah ya ajiye mana itiki yace mun zo a ƙarshe kuma mun fifici waɗanda suka zo a farko yace duk gadarar mai zuwa asabar sai ya zo ta juma'a balle mai zuwa ranar ladi yawa mai zuwa asabar ma asabar din da zai girma ma bai sai ya je asabar din asabar sai ya zo ta ranar juma'a saboda haka Allah ya ajiye mana juma'a din ubangiji ya zabe mu ya ba mu juma'a din sai ta zama mana wato kamar haji ne musamman na masu kananan karfi rana da Allah ta'ala ya bata wato matsayi shine wato ubangiji yace wa inna rabbaka la yahkum bainahum Allah zai yi hukunci tsakanin su yawmal qiyamati lan alqiyama fi ma kanu fi yaktalifun cikin abin da su kasance wato suna sassabawa ma'ana ai a cikin abin da suka saba mu ubangijin su haisu amarahum ala lisanin da bihim domin ubangiji ya umarce su akan harshen annabin su an yu'azzimu yawmal juma'a sai girmama ranar juma'a wato litafarruji lil ibadati fi domin ya zama rana ce wanda za su keɓance ta da bautar ubangiji amma fa abau sai suka ki waqtaru sabta suka zabi asabar fa shaddada alaihim sai Allah ya tsananta musu bi tahrimil istiyadi fihi alaihim Allah ya ce to tunda asabar kuka zaba to ranan asabar kuma an haramta muku wato sun kifi walaysa almuradu bil iktilafi anna ba'dahum radiya wa ba'dahum lam yarda malam yace wai sabanin da ubangiji yace sun yi sabanin ba wai wasu daga cikin su sun yadda bane wasu kuma suka ki a gaba ɗayan su suka ki yadda mun gane imtina'ul jami gaba ɗayan su wato suka ki yadda da wannan rana ta asabar din saboda haka Allah sai ranar juma'a din sai Allah kuma ya ba su asabar din to amma asabar din kuma sai ta zo da takunkumi ba za su sun kifi ba wanda mun ka karanta kisar a darussan mu na baya cewa Allah ya haramta musu sun kifi ranar asabar sanar ranar asabar din kuma sai kifin nan su zo su rika tsalle hacciyawa ranar da ba asabar ba kuma sai Allah ya kame kifin sai mutun ya wuni tun safe yake jefa ko masa a cikin ruwa ba zai fitar da komai ba sai makankari sai tabo amma ranar asabar in mutun ya zo bakin kogi ya dinga dage kafa sama dan kare ta kifi kafin ma ya je cikin ruwa suna ta tsalle wai abin da Hausa suke ci kura ta mutu sai wasa. To wannan da suka ga wannan abin ya dame su, maimakon su koma su tuba zuwa ga Allah, Allah ya dauke musu wannan jarrabawa ta hanyar yin aiki mai kyau da kuma bin umarnin manzanninsa. Sai suka yi dabara, suka je suka yi tarko, suka yi rami a gefen ruwan, da suka yi rami dogon rami, sai suka danyi dan kananan lambatu daga cikin kogi zuwa wannan rami. So kifin yana zuwa yana shiga yana zuwa yana shiga yana zuwa, sai ya taru a wannan rami. Ranar Ladi sassafe ya zo su yashe ruwan, sai su debi kifin. Ku kaga ɗaya daga cikin mummunan aikin da suka yi kenan. An hana su cin kifi kar su yi, amma kuma za su zo su yi tarko, kifi kuma zai zo ya shiga, za kuma su yashe ruwa su ɗebe kifi. Yanzu wannan ba su suka yi ran asubur ba. Sannan Ubangiji ya haramta musu cin kitse. Idan sun yanka dabba ba za su ci kitse ba. Kitsen nan sai su tattara shi, sai su narka shi, sai su ɗaure shi wato dami, kamar yadda da ake kawo irin kitse daga Lagos ɗin nan. Sai su kayansa, sai su jibga haije sai su sai da shi. Sai zo kuɗin kuma sai aka ce ai kitsen aka hana mu ci. Saboda haka za su sai da kitsen su ba ci ba, amma su ɗauko kuɗin kuma su ci. An ki cin biri an ci dila. To Allah maɗaukakin sarki sai ya halaka su da wannan. Sai ya halaka su. To saboda haka shine Ubangiji yake cewa inna rabbaka la yahkumu bainahum. Allah zai hukunci wannan abin da aka yi musu na gidan duniya, Allah ya halaka su. Aka bai da su birai, bayan kwana uku kuma aka halaka su. To Ubangiji ya ce ranar lahira Allah zai rarrabe tsakaninsu fi ma kanu fi yaftalifun, cikin sabanin da suke yi. Wato Ubangiji zai ba wanda duk ya bi Allah ya bi manzansa lada, mai sako kuma Allah zai masa azaba saboda yake ta alfarmar shari'a.
Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana.
Na'am.
Wa jadilhum billati hiya ahsan.
Na'am.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili.
Na'am.
Wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Ubangiji ya yi umarni ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗanda suka biyo bayansa daga cikin magadan, sai ya ce udu ila sabili rabbika, kai kira wato zuwa ga hanyar Ubangijinka, wato ita ce hanyar musulunci ko kuma addininsa, amma ka yi shi bil hikima, da hikima. Kar ka zo ka tara mutane kana cewa duk ku 'yan wuta ne. Ka tara mutane ka kira su zuwa ga addinin Allah bil hikima, da hikima. Kullum ana so mutumin da zai kira 'yan mutane zuwa ga addinin Allah dole sai da hikima. Kamar mai tarkon tsuntsu ne, mai tarkon tsuntsu baya tafi a gurin tsuntsaye. In tsuntsayen zo sun sauka, inda ya zuba tarko ba zai yi tafi ba. Ba zai yi magana ba, zai ce la sun sauka Allah ta mike nin kama ba, sai su tashi. Saboda haka yakan yi da nutsuwa ne, yakan yi kuma da hila. Sau da yawa ma mai tarkon tsuntsu ya ɗana tarkon gindin bishiyar da yake bari ya koma can yana zama, sai in ya ga karan tarkonsa yana motsi ya tabbata to tarkonsa kuma ya kama sai ya bullo. Ubangiji ya ce ka kira mutane bil hikima, da hikima, wal maw'izatil hasana, da kuma wato wa'azi wanda yake mai kyau. Shine wato kai mutane magana da taushi. Ai wannan shi Ubangiji ya gaya wa Annabi Musa alayhi salam lokacin da zai je wato wajen Fir'auna. Zai je wajen Fir'auna Annabi Musa da Annabi Haruna, ya ce kar ku je da kun je kuna cewa kafirin banza, Allah ya aiko mu gurin ka ami maka wa'azi. A'a, ku je ku kiraye shi wato da tausasawa. Menene ayan take fada ne? Tana mana faqula lahu qawlan layyina. In kun je ku gaya masa magana mai taushi, Allah ya ce la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mai yiwa ya dauki wa'azi, mai yiwa kuma ya ji tsoron Allah, haka ne? Saboda haka ana so in zaka yi mutane wa'azi, to saboda yadda dan adam yake, Allah ya halicci kowa da fahimta daban-daban, kowa da tunani iri-iri. Yanzu ranar da muka yi wa'azi na fada wata rana da bana koma gida, wani yi min text message ya ce wa'azin nan malam kurin ji nake kamar da ni ake kama sunana ne kurin ba a yi ba. Kaga shi abin da ya hankalta kenan. Kuma ana karatun nan, shi mai karatun wata ran sai ya ji da kansa yake, sai ya ji da alarammansa yake. Saboda haka wa'azi haka yake, kamar wani maleji ne, kowa yake nunawa a cikin masallacin nan, ya je kuma ya dawo. In ka ji in ya faɗi wani abin da kake mai daɗi ne yabo, ka ji daɗi, to ka ci gaba da zama. Insha Allah zai wani lokacin sai ka ji an maka allura. To saboda haka shi mai wa'azi dole sai ya lura, ya amfani da kalmomi na hikima ba zai zo yana wa'azi yana bada wata siffa mai kyau siffa da kowa zai gane ai da wani ake to kaga bai wa'azi mai kyau ba maimakon ya sa wani nan shiryu sai ya rada canza shi karshen ta kuma ya sa yayi fito na fito ma da shaidda addini domin duk lokacin da ya kare ta abin da aka fara in abin da aka fara gaskiya ne kaga ya halaka to shi yasa dole ne zaka kira mutane a hanyar Allah ya zama ka rika zaban kalmomi da zaka yi amfani da su kana girmama mutane koda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaje ya samu kafirai yakan yi musu magana magana mai kyau magana ta girmamawa kuma duk sabansa da yake aika su su je kafin a fara daukan matakin da za a ce a zo a yaki to sai an bi dukkan mataki na wa'azi da lalama da jan hankali hatta ubangiji subhanahu wataala wanda zai iya bada umarni duk irin azabar da aka yi wa manzon Allah da sabansa a Makka idan hankalinsu ya tashi sun ce ya rasulullahi za mu rama wannan walakancin ya mana yawa sai Allah ya ce musu a'a ku fu aidiyakum wa aqimus sala ku dai rike hanayenku tukun ku dai tsaye da sallah aka dinga musu tarbiya da tsaye da sallah sai da aka gina ruhinsu aka gina gangan jikinsu sannan daga karshe da kuma kafirai suka fara musu fito na fito Allah sai ya ce to ku tare kuma dan ku kare kanku to abin mataki mataki ne dole ne in zaka yi wa'azi wa mutum kai masa da kyakkyawar kalma da kyakkyawan lafazi babu diri babu tunzirawa babu kunyata shi a cikin mutane dan aka ce wai annasihatu amamal jama'a fadihatu kai wa mutum nasiha a cikin jama'a shi kadai kunyata shi kai addinin musulunci kuma ba addini ne wanda yake kunyata mutane ba saboda haka ubangiji sai ya kira dukkan masu wa'azi cewa su riƙa yi wa mutane wa'azi wato kyakkyawan wa'azi cikin hikima sannan kuma wato a yi musu da irin matsayin ilimin da za su iya fahimta idan ka zo ka sa mutane a gaban ka wanda yanzu su wa'annan mutanen matsalarsu koyan alwala ne da tsarki to kar ka ɗauko musu wasu manya-manyan hukunce-hukunce ka zo ka tagiya musu sai ka ƙare ba su fahimci komai ba to ka sauko matakin fahimtarsu sai kai musu wa'azi akan matakin fahimtarsu in sun gane kuma kana ka dora to haka ake bibiyar mutane amma lokacin da ka ɗauko wani ilimi mai zurfi ka zo gaban mutane ka zo sai dai kurin saurare ka ya shiga ta wannan kunnen ya fita ta wannan amma in ka gaya musu gabar da zai amfane su a aikin to za su yi su ɗauka kuma za su yi amfani da shi kuma zai amfane su ne ubangiji yake cewa ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kuma wato wa'azi mai kyau wajadilhum billati hiya ahsan kuma in za ka yi jayayya da su ka yi jayayya da su da abin da yake mai kyau wato ka kira zuwa ga Allah da ayoyin Allah ka kira zuwa ga Allah da hujjoji da bayanai na gamsarwa ka nuna musu Allah shi ya halicci rana shi ya halicci wata ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci ruwa ya halicci iska ka gaggaya musu abubuwan da zai dauki hankalinsu to wannan sai kaga sun saurare ka kuma wa'azin sai ya shiga zuciyarsu ya musu amfani da izinin Allah malam yake cewa fadin ubangiji yace wal mau'izatul hasana domin shi alqur'ani ya hada wa'azozi iri-iri abinda ake nufi wato da mau'izatul hasana a samu at-targhib a samu at-tarhib wata rana in ka kwadaita da mutane dadin aljanna da yadda ake a same ta mutane suka ji dadi suka ga kila suna da kyakkyawan tsammani cewa za a samu aljanna nan to wata rana kuma sai ka tsorata su wato kuma ka gaya musu wuta ka gaya musu abin da yake kai mutum gidan wuta wato da kuma irin abin da za a yi domin a kare kai gaban shiga gidan wuta to wannan ana so mai wa'azi yana caccanza wa mutane wata rana ya yi wa'azi da nishadi wata rana kuma ya yi wa mutane wa'azi wato da ɗan rike wuta kenan kamar yadda sahabban manzon Allah suke fada suka ce manzon Allah ya kasance ya takawwalu na bin mawa'izat ahyanan manzon Allah ya kana caccanza mana wa'azi wata rana sai ya dan bar mu har sai mun ce ya rasulullahi ba za a yi mana fadakarwa ba ne sai ya dan bar mu saboda mutane dan adam yana da saurin kosawa in ya zama kullum za ka takure shi sai ya kosa yanzu wannan ma'azin da ake muna jin daɗinsa cikin watan ramadan dinnan amma da Allah ya sa a shiga watan shawwal to wata rana sai mai jambakin da mai karatun za su zauna in sun daure su ma saboda haka ɗan adam yana da kosa shi yasa ake so a riƙa yi wa mutum faɗakarwa ya zama da ɗan bada lokacin hutawa sahabbai suka ce manzon Allah yana mana wa'azi amma yana mana fashi saboda mi makafatar samatu alaina saboda yana jin tsoron kada mu kosa sannan yukallilu kalamahu yana caccanza maganganinsa wata rana ya mana magana bi targhib wadannan kuma yi mana bitarhib wadannan kuma ya hada ya kwade ta da mu kuma ya tsorata da mu saboda haka a wannan abin da ya kamata kenan wato mai wa'azi wato ya dauka a lokacin da zai ja hankalin mutane ko mai wa'azin nan ba wai sai mutumin da zai wa'azi da alkurani ba hatta mutumin da zai nasiha a matarsa hatta mutumin da zai nasiha a yayansa dole wata rana kar yayanka kullun su kalanka kamar soja a gida baka da lokacin da zaka sassauta ai wasa da dariya da kai a gida kullun in ka shigo fuskar ka a murtuke wai kai a ji tsoron ka a gidan bai kamata kai haka ba fadaran ka sake musu amma wataran kuma sai ka da rike wuta musamman in ka ga an yi wani abin da bai dace ba sai ka da nuna bacin ranka saboda mai saboda wato a gyara ubangiji ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa alamu biman dalla shi yafi sanin waye ya bace an sabili ga barin hanyar sa wa huwa alamu bil mutadin shi kuma ubangiji yafi sanin waye shirye fa jazihim wato kuma zai sakanta ma kowa da irin abin da ya aikata
wa in aqabtum fa'ajibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum law khairul lisabirin
wannan aya ta sauka wato yayin da aka kashe sayyidina Hamza wato aka yi masa musula da aka kashe shi a yakin Uhud a kafirai suka yanka shi gunduwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya ga abinda aka yi wa sayyidina Hamza hankalinsa ya tashi yake cewa wato la'amsalan nabi 70 minhum makanaka ya Hamza mun ga abinda suka yi maka wallahi sai mun yi wa musula a mutum 70 a maimakon ka wato shi kadai abinda suka yi masa sai an yi wa mutum 70 daga cikin mutanen su manzon Allah cin Allah ba mu nasara akan su to shine Allah madaukakin sarki saboda adalci na shari'ar musulunci ai kai a mutum da ya kai waka to kenan kaga in har an maka mutum daya in ka ji takeici to su ma kai musu a mutum daya duk da cewa ba za a hada sayyidina Hamza da mushrikan Makka ba ko mutum 1000 ne ba su kai shi ba hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da sahabbansa saboda kashi sayyidina Hamza saboda matsayin sayyidina Hamza a wannan lokacin musulunci yana san irinsa irin yadda yake bada gudummawa mutum ne mai karfin jiki mutum ne mai karfin hali mutum ne wanda ubangiji ya halitta masa jagoranci da shugabanci a jikinsa daga maganganunsa da aikinsa saboda haka shi kadai musuluntarsa a Makka yasa sahabban manzo Allah da yawa suka samu nutsuwa sai ya fitowa fili su bautawa Allah to da ubangiji ya kaddara masa mutuwar shahada a Uhud ya musulunta abin ya mutuwar shahada abin da ma sa ya musulunta ganin abin da mutanen Makka suka yi na cin zarafin manzon Allah da sahabbansa suka sun takura musu a ranar da suka je suna tsawafi suna jifan su suna musu ihu sai na Hamza ya zo ya ga abin da ake kuma mun sha fada anan cewa duk da yadda suke suna kuma girmama zumuncinsu to da ya ga abin da ake wa dan uwansa hankalinsa ya tashi shine kullun sai ya musulunta yace kuma ya sake ganin mai taba su Allah ta'ala kuma ya ba su wato kariya a dalilin musuluntan sayyidina Hamza to shi bayan an yi hijira Allah ya karbi shahadarsa kuma saboda abin da ya yi musu suka yi masa wannan musula din to shine manzon Allah ya rantsuwa kan za su rama shine Allah yake cewa wayin aqabtum fa'aqibu bisma uqibtum bihi idan an muku hukuma an muku laifi an muku ta'addanci sai kuna da niyyar ramawa ba ku yafe ba Allah ya ce to fa'aqibu bisma uqibtum bihi idan kun tayi ku rama irin yadda aka yi muku kar ku yi zalunci kar ku yi ta'addi ku wuce gona da iri Allah ya ce wala in sabartum kai da za ku yi hakuri ma ku kiramawar Allah ya ce la huwa khairul lisabirin ayin hakuri shi yafi alkhairi a masu hakuri idan ka ga wannan idan ka kalli wannan shari'a ta musulunci yadda ubangiji ya kawo mana wannan aya ya karantar da mu wata tarbiya ta kyawun mu'amala cewa in an maka laifi an yadda karama shi aka fara gabatarwa saboda ai laifi aka yi maka to a nuna maka musulunci zai danne maka haƙi ba ka ce an yadda karama amma in za karama daidai da aka yi maka anya da karama in za karama daidai da aka yi maka to ba yi shiru ba sai aka ce kuma amma da za ka yi haƙuri da shi ya fi maka alkhairi yin haƙurin tunda kai yanzu a rayuwarka kullum neman abin da ya fi maka alkhairi kake a yanzu ba ramuwar ne damuwarka ba shi ne ramuwar
za ta zama maka alkhairi, za ta hutar maka takeicin zuciyarka, ƙarshen ramuwar za ka samu hutu. Ba dole ne ƙarshen ramuwar ka samu hutu ba. Yanzu dauke misalin mutum ya kashe maka mahaifinka, sai ka ce kai sai an rama sai an maki sasi, to yanzu kashe wannan mutumin zai sa ka samu hutun rabuwa da mahaifinka? Ba za ka samu ba. An yi wa Sayyidina Hamza, yanzu manzon Allah idan du mushrikan nan mutum miliyan guda ma sa aka musu musula sun kai Sayyidina Hamza ne, ba su kai shi ba. Kenan kwashe in har za ka yi ramuwa, kuma alhali ramuwar ba za ta baka hutu na wannan abin da ka rasa ba, to wallahi ka bari Allah ya saka maka din shefa alkhairi. Ka bari Allah ya maka sakayya, wallahi shefa alkhairi. Saboda haka a za ka ga wasu manyan bayan Allah in an musu kisa an kashe musu ƴan uwansu, kisan zalunci sukan barwa Allah ne, ba su ma neman fansan sai su barwa Allah. Ubangiji ya ce in an muku in kuka yi haƙuri, mun gane ko, ko ka barwa Allah, domin shi haƙuri ya fuska biyu ne, akwai ka yi haƙuri ka yafe, akwai kuma ka yi haƙuri ka barwa Allah saka maka, to duk wanda kai yafi karama ne, duk wanda kai. Saboda haka manzon Allah sai ya ce to na yi haƙuri. Saboda haka sai yayi kafara na rantsuwarsa, saboda ai yayi rantsuwa tunda ya ce wallahi sai mun yi wa mutum 70 a cikin mutanensu in mun samu nasara a kansu. To da Allah ya masa wannan magana ya ce in har za ka rama to karama daya, tunda daya aka yi maka, in kuma an maka fiye da daya to karama dai adadin abin da aka yi maka. Ubangiji yake faɗa cikin suratul baqara, fa man itada alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaikum, duk wanda ya muku ta'adi ya muku shishige zalunce ku, in dai har za ku rama to kuma fa'tadu alayhi ku rama a kansa amma bi misli ma atada alaikum, irin yadda ya muku. Idan ya zauga maka mari to kai kuma ka zauga masa mari ka dora masa ashar ka masa ta'addi, saboda ranka ya baci marin da ya maka, kai da kan mari sai ka kara masa da ashar ko ka kara masa da kafa, to yanzu kai zalunci. Amma ya mare ka kai ma ka mare shi, to in wani ya fi wani zafi ma ba wanda ya sani, sai kowa na jikin sa ya ji. Kai yanzu malin da kai masa in kana jin radadin wanda ya maka, to kai ma baka san radadin da yake jin radadin yadda ka rama ba, inda har ka rama to kuma shikenan magana ta mutu. Allah ya ce wasbir
wa ma sabaruka illa billah wa la tahzan alayhim wa la taku fi dayyin mimma yamkurun.
Ubangiji yace wasbir, kai hakuri ya Muhammadu, wa ma sabaruka illa billah, ladan hakurinka yana wajen Allah, wa la tahzan alayhim, kar kai bakin ciki akan waɗannan kafiran, in dan ba su yi imani da kai ba kar kai farin ciki, kar kai bakin ciki, domin me lihirsika ala imanihim, saboda ai kullun zamani kake za su yi imani, to kar kai ta jin bakin ciki ka kyale su, kai dai kai musu addu'a na wato neman shiriya. Allah ya ce wala taku fi dhikrin mimma yamkurun, kada kuma kullun ka zama zuciyarka tana tunkushe da takeici da bace da irin makircin wato da suke maka, wato saboda tuhuma da suke yi. Allah ya ce zai taimake ka akan su. Inna Allaha ma'al ladina taqaw,
inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun.
Ubangiji ya ce inna Allaha ma'al ladina taqaw, lalle tabbas Ubangiji yana tare da masu jin tsoransa, wato wanda suka ji tsoran kafirci suka ji tsoran saba masa. Allah Allah yana tare da su, wato in dai mutum ya ji tsoron Allah to Ubangiji kuma yana tare da shi, wato zai ba shi kariya wato daga sharri masu sharri. Waladina hum musinun, wato da waɗanda suke kuma wato masu kyautatawa masu da'a, lalle Allah zai taimake su a cikin dukkan abin da suka sa a gaba na daga lamarin addinin su.
Suratul Isra'i makiyatun hamiyatun wa ashru ayat. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Na'am. Wannan sura ana kiranta Suratul Isra'i, wato sura ce ta 17 a cikin jerin surorin mu na Al-Qur'ani, in kana ko lissafin ka daga Suratul Baqara. Sannan wannan sura a Makka aka saukar da ita in banda fadin Ubangiji wa in kado la yuftinin naka, ayoyi guda biyu ne ko kuma wato abinda suke kama da biyu, wanda ake ga a Madina aka saukar da su ma na sun sauka bayan hijira. Sannan wannan sura tana da aya 100
wato da 18 ko aya 100 na'am aya 111 aya 110 aya 110 ko aya 111 tana da aya 110 ko aya 111 bisa wato sabanin malaman tafsiri sannan wannan sura an kira ta suratul isra'i saboda a cikin ta ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wato tafiyan dare da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul miqdis idan dama tafiyan dare shine wato da yace subhanallahi asra al asra shine tafiya da daddare tafiyan hore dare Allah ta'ala ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul miqdis daga nan kuma ya sake gayyatansa wato zuwa sama kamar yadda wannan sura za ta ba mu labari al isra'i wannan an kira wannan suran da wannan sunan saboda al'adan alqur'ani ne yakan kira sunan sura da wani suna da yazo a cikin wato wannan sura din kamar yadda aka saba a wurare da yawa na'am
Subhanallazi asri bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil laqasa allazi barakna hawlahu linirahu min ayatina innahu wasami'ul basir
Ubangiji yace subhanallazi asra bi'abdihi laylan sarki ya tabbata ga Ubangiji allazi asra bi'abdihi wanda ya tafiya da bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laylan da daddare mun gane ko aka ce wal isra'u as-sayru min al-layl ko as-sayru fi al-layl isra'i shine tafiya da daddare mallan yace wa fa'idatu zikruhu wato fa'idar ambaton wannan al-isharatu bi tankirihi ila taqalil muddatihi ishara ne don a nuna girman ikon Allah sannan a nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin addinin musulunci a cikin wannan tafiyan daren sannan ainuni ga mutanen da suke musun tafiyar a iya yin irin wannan tafiya a cikin dare daya mutum ya je ya dawo irin wannan guri mai bala'in nisa shi kadai kuma cikin dare daya ya dawo kuma kafin asubahi kuma har yazo ya samu abin da kuma zai gaya wa mutane to suna inkarin wannan Allah ya ce yayi tafiyar minal masjidil harami daga masallaci mai alfurma shine makka ilal masjidil aqsa zuwa ga masallaci mai tsarki shine masallacin Baitul Miqdis wato Allah yace allazi barakana haulahu wanda muka yi wa yankin sa albarka da dan itace da korame guri ne wanda yake wato kurmi ne Allah yace mun yi haka ne linuriyahu dan mu nuna wa shi bawan namu can abdihi din da yace dan mu nuna masa min ayatina kadan daga cikin ayoyin mu na ban mamaki al-ajaib wato mu nuna masa kudurarmu wadda take wato hankali ba zai iya kamanta ta ba Allah ya ce mun yi wannan tafiya da bawo mu ne wato linuriyahu min ayatina dan mu nuna masa ayoyin mu innahu huwa sami'u shi Allah yana ji albasiru mai gani ne wato da abin da bayansu suke aikatawa da kuma abin da bayansu suke fada ma'ana alimun bi aqwalin nabi Allah yana sanar da maganganun manzon Allah wa fa'ali da aikin sa saboda haka fa an ama alaihi bil isra'i sai Allah ya ni'imta shi wato da zuwa wannan isra'i din sai Allah ya ni'imta shi da zuwa wato wannan isra'i din a kissa ce wadda take doguwa amma dai zamu dauki ta matanin shi jalalaini din saboda yanayin lokaci mallai yake cewa al-mustamil ala ittima'ihi bil anbiya'i a wannan tafiya ce wadda manzon Allah ya yi ta wanda Allah ya kaddara hada shi da dukkan annabawan da Allah ya aiko wa urujihi ila sama'i da kuma yadda Allah ya hawar da shi sama wa ru'yatihi ajaibil malakuti inda yaje ya ga wato mulkin Allah yaga abubuwa na mamaki wa munajatihi lahu ta'ala da kuma yadda ubangiji ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya din fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala annan Allah da kansa yana fada hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar amma wannan riwaya ce ta Imam Muslim Allah yake cewa manzon Allah yake cewa ataitu bil buraqi an zo min da taguwa wa huwa dabatun abyad, taguwan nan wata dabba ce fara, fauqal himari wa dunal bagali, ta dan fujaki amma bata karasa alfadari ba. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, wannan taguwa in ta dauki kafarta dai za ta tafiya inda take sa kafarta daya, iya nan inda take iya kallowa da idanunta ne, inda za ta iya kallowa to nan ne in ta daga kafarta dai za ta jefa, in ta daga kuma duk inda za ta sake kallowa nan ne dai kafarta za ta fada. Wannan ya nuna maka wato nisan irin takun wannan taguwa da take kenan, ko kuma wato saurin tafiyar ta. Yake cewa farakibtuhu, sai na hau wannan taguwa, fasara bi hatta ataitu baitul miqdisi, ta tafi da ni har sai da je baitul miqdisi. Amma kafin nan an ce manzo Allah yana kwanciya dakin Ummu Hani, yar uwarsa ce, yar uwar Abu Talib, yana kwance a dakin ta baccin farko, malaka Jibril ya zo tashe shi, yace masa tashi ya Muhammadu, ya tashi ya fita, suka fita suka tafi dakin Kaaba. To anan ya hau da shi kan wannan taguwa din, suka fara wannan tafiya din. Saboda haka yace da muka je Qudus Baitul Miqdis, yace farabatu dabata, sai na daure wannan dabba bil halaqati allati turabbitu fiha al anbiya, da irin wato da baibayin da annabawa suke daure dabbobin su in sun za su ibada a Baitul Miqdis. Yace sun madakaltu, sai na shiga cikin masallacin Baitul Miqdis, fasallatu fi rak'ataini, naje ne sallah nafila wato raka'a guda biyu, summa karatu, na fita, faja'ani Jibril bi ina'in min kamrin wa ina'in min laban, ina fitowa a masallacin sai ga Jibril ya zo min da kore guda biyu, ɗaya kwariya ta nono, ɗaya kuma kwariya wato ta ɗaya kwariya ta nono, ɗaya kuma kwariya ta ruwa. A wannan ruwaya yawa ɗaya wannan ruwaya ce da kwariya ta giya, fa ina'un min kamrin wa ina'un min labani, ya zo min da kwariyar giya da kuma kwariyar nono. A wata ruwaya ya zo min da kwariyar ruwa. Yake cewa faktartul labana, sai na karɓi nono na sha, ban sha ban karɓi giyar ba, ko kuma wato ban karɓi ruwan ba. Kala Jibrilu, sai Jibril ya ce min wato asabtal fitra, wato ka zaɓi addini. Kala ya ce summa urija bi ila sama'id dunya, daga nan kuma wato sai ya hau da ni zuwa ga wato saman duniya, ma'ana sama ta farko kenan, ita ake cewa sama'ud dunya, sama ta farko. Sai Ubangiji ya saukar da wata matakala, sai muka hau wato zuwa saman duniya. A malam yake cewa dan ace miraji yana nufin matakala ne, shine ake cewa Isra'i da miraji. Isra'i shine tafiyarsa daga Makka zuwa Qudus, daga Qudus kuma hawansa sama, kuma nan kuma shine miraji. Sai kai amfani da matakala ko yake cewa wa za ala sakrati baitul miqdisi, Ubangiji sai ya sako da wata matakala wato daga Baitul Miqdisi wato zuwa wani farin dutse, wato yace wa huwa sallamul lahu asharu miraqin, wata kuranga ce wato tana da matakala guda goma, ihdaha min zahabin, matakala ɗaya ta zinariya ne, wal ukra min fiddatin, ɗaya ta azurfani, ɗaya kuma wato ta yakuti ne ja, ɗaya ta yakuti ne fari, ɗaya an mata dajiya da durri. Wato guda bakwai daga cikin su kowace matakala ɗaya in ka taka ta za ta kai ka sama ta ɗaya, sannan kuma sai ka taka matakala ta biyu sai ta kai ka sama ta biyu, ka taka matakala ta uku ta kai ka wato sama ta uku. Shine yake cewa wato matakala ta takwas ita za ta kai ka Sidratul Muntaha, matakala ta tara ita za ta kai ka Kursiyu, garan sarautar Ubangiji, sannan matakala ta koma ita za ta kai ka al'arshin Allah. Mun gane ko? To wa'annan su ne wato matakalu guda goma wanda aka saukar a jikin wani kuranga, wato a jikin wani dutse, wato a Baitul Miqdis. To shi ne yake cewa wato malaka Jibrilu sai muka hau da shi zuwa ga sama ta ɗaya, da muka je suma urija bi ila sama'id dunya, fastaftaha Jibrilu, sai malaka Jibrilu sai ya kwankwasa ya nemi a bude mana kofa kila sai aka ce masa man anta kai din waye kala jibrilu inda zaka san wannan zai nuna maka mala'iku kowa yana aikin da ubangiji ya saka shi ne aka jibrilu sai suka tabbe shi kai din waye saman tana rufe kala yace wato ana jibrilu ni jibrilu ne suka ce masa wa mamma aka da kai da kuke tafi kala yace muhammadu ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kila sai aka ce masa wa gar rusula ilai an aiko masa ne yaje mala'iku masu tsaron kofa suka tambaye malaika jibril an aiko yaje ne kala sai yace kar rusula ilaihi an aiko yaje saboda haka fa fata lana manzon Allah yace sai suka bude mana kofa fa iza ana bi adam da muka shiga cikin sama ta da sai muka samu annabi adam yana zaune wato farhiba bi yayi mun murna wato yayi mun marhaban shine wato yayi mun sanda zuwa sanda zuwa wada ali bi khairin yamin addu'a ta alkhairi muka yi ban kwana da shi suma urije bi ila sama'i saniya sannan sai muka hawo matakala ta biyu sai muka tafi sama ta biyu first of ta jibrilu nan ma dai malaika jibril ya kwankwasa fakila sai aka ce masa mananta kai waye fakala yace jibrilu ne kila aka ce wa mun ba aka kai da waye kala yace muhammadun ne da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam kila sai aka ce masa wa qarbu isa bi waisa ilai an aika ya zo ne kala sai ce qarbu isa ilai ai an aika ya zo wato qarba asa ilai an aika ya zo fa fata halana sai aka bude mana kofa fa iza ana bibinika bibinai kalatin sai ga yayan ummomi guda biyu suna zaune a sama ta biyu shine annabi Yahya da annabi Isa farahi babi suka yi min marhaban wada'awali suka yi min addu'a bi kairin ta alkhairi muka yi ban kwana da su suma urija bina ila sama'i thalisa sannan muka ta matakala ta uku sai aka tafi da mu zuwa sama ta uku fastaftaha jibrilu anama malaika jibrilu ya kwankwasa ya nemi a bude mana kofa fakila aka ce masa man anta kai wane ne kala jibrilu yace jibrilu ne fakila aka ce masa man maka da wa kake tare kala muhammadun da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam fakila sai aka ce wa kar usula ilai an aika ya zo ne kala sai ce wato kar wato an aika masa ya zo fa wata halana suka bude mana kowa fa iza annabi yusuf anan kuma sama ta uku sai muka ga annabi yusuf fa manzon Allah yake fara duk ya gaisa da annaba wannan sai ga annabi yusuf wa iza huwa qad utiya shatrul husni sai naga annabi yusuf nan ina jin labarin sa alqurani sai na ganshi an bashi rabin kyau sauran rabin ne kuma aka raba wa sauran wato al'umma yake ce farahi babi sai mu marhaban wada ali bi khairin yamin addu'a ta alkhairi suma urija bi ila sama'i arabiya sannan daga baya sai matakala ta sako aka dauke mu zuwa sama wato ta hudu wato sai malaika jibril ne ma abu da kofa sai aka ce masa kai wane ne yace ni jibrilu ne aka ce da wa kake tafe yace da muhammadu nake tafe sallallahu alaihi wasallam suka ce masa an ai koye je ne yace an ai koye je fa fata halana sai aka bude mana kofa fa iza ana bi idrisa sai ga annabi idris annabi idris shine farfan annabin da Allah ya sanar da shi ilimin yin zare wanda aka fara yin sutura shi ya fara yin zare wato yayi ya kera tufa ya saka tufa masaki kenan wato shi ya fara yin zare sannan ya amma kafin nan fata yake daurawa kafin nan kowa sai dai ya kama fata a jeme a dinka ta ayi wando ayi riga na fatu amma annabi Idris shine ya fara gano sirrin sarrafa zare daga auduga da kuma kera wato tufafi to shi dai wato sai ya samu annabi Idris a sama ta hudu yace farhiba bi sai yamin marhaban wada ali bi khairin yamin addu'a ta alkhairi sannan sai aka hauda mu zuwa sama ta biyar nan ma dai jibril ya nemi abu da kofa aka ce masa wane ne kai yace jibrilu ne da wa kake tare da muhammadu nake tare an aiko ya je ne nace musu an aiko ya je aka bude mana kofa sai ga annabi haruna yana zaune a sama ta biyar annabi harun dan uwan annabi musa alayhi salam shi ma dai yayi min maraba yayi min addu'a ta alkhairi sannan sai matakala ta sako aka hauda mu zuwa sama ta shida na nemi a bude mana kofa jibril ya nemi a bude kofa aka ce wane ne yace jibrilu ne da wa ya zo a wato da kai da wa kuke tare yace da muhammadu muke tare aka ce an aika masa ne yace hakika an aika masa aka bude mana kofa fa iza ana bi musa sai ga annabi musa alayhi salam a sama ta shide yana zaune shi ma dai yayi mana maraba yayi min addu'a ta alkhairi sannan sai muka hawo matakala sai sama ta bakwai malaika jibril ne ma abu da kofa sai aka ce kai wane ne yace jibril ne aka ce da wa kake tare yace ina tare da muhammadu an ga ko yaje ne nace eh an ga ko yaje sai aka bude mana kofa fa iza anabi ibrahim sai ga annabi ibrahim a zauna a sama ta bakwai fa iza huwa mustanidun ila albaytil ma'mur sai ga annabi ibrahim ya jingina kansa da wato baitul ma'mur dakin Allah da yake sama wanda malaiku suke masa dawafi kamar dakin kaba a duniya wa iza huwa yadkuluhu kullu yawmin 70000 malikin sai naga kowane yini malaiku 70,000 ne suke yin dawafi a baitul ma'mur su malaikuduna ilai ba za su dawo wannan ba har abada kullum taran da Allah ya halicci wannan gurin saboda haka babu wanda ya san yawan rundunar ubangiji sai mai rundunar sai ubangijin da ya halicce su sai sai ke cewa ma lamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi baitul ma'mur a sama yake banda sauran malaiku da suke yin wasu ayyuka daban-daban wa'annan masu dawafi ne kullum malaika 70,000 ne zai sai dawafin dakin Allah a sama in sun tafi kuma sun tafi kenan har abada gobe wasu ne za su zo kaga kenan dan adam yayi wa Allah godiya da ya shirye da shi wato shiriya ta musulunci ubangiji subhanahu wataala yana magana da munafikai cewa suna yi wa manzon Allah gori waya sun musulunta saboda akwai munafikan da suka musulunta wanda suka mika wuya suna cewa ai su sun musulunta ne kurin ba tare da an yi yaki da su ba saboda haka suna daga kai suna gadara sauran sahabban manzon Allah Allah ce ya munnuna alaika anaslamu suna maka guri wai su sun musulunta ba tare da wani zubar da jini ba ba sha wahala akan su wacce suka musulunta mun gane ko ubangiji ya ce Allah ne zai musu gori ya shirye da su zuwa ga imani ba su za su maka gori wai su sun musulunta ba wani wahala ba yawa saboda haka mutum yayi Allah godiya da ya tsinci kansa a cikin musulunci yawa kada girman kai kada ji wani abu kada ji wani abu ya kaskanta da kai zuwa ga ubangiji kuma yayi Allah godiya da Allah ya yi shi musulmi inda Allah ya ga dama da ya yi shi wani abu wanda ke ba musulmi ba to shine manzo Allah yake ba mu labarin wato abin da ya gani a sama yake cewa sun mazhaba bi ila siddatul muntaha sannan sai muka saki hawa matakala sai muka tafi sama ta takwas nan kuma muka je muka samu wato magariye tikewa siddatul muntaha wato daga nan shi mala'ika jibrilu da yake kissan da aka kawo a cikin alqur'ani wato kissar isra'i da miraji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin da suka je wannan magariyar shi mala'ika jibrilu cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani a cikin mufaci yana da guri sananne bayyake ta dewa yace in na daga kafa anan haske zai kone ni duk da yadda Allah ya yi wa mala'ika jibrilu matsayi a cikin mala'iku amma yace kowa yana da inda Allah ya ajiye shi kuma bayya iya wuce inda Allah ya ajiye shi saboda haka nan yayi sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a dawo lafiya nan kuma wata shimfiɗa ta dauke shi ya kuma ci gaba da haduwa da mala'iku iri-iri ya tsallaka fage iri-iri wuri mai nisa iri-iri wani gun shimfiɗan haske ne za ta dauke shi wani gun mala'ika ne za ta dauke shi wani gun iska mai sanyi ne za ta dauke shi haka dai yace yayi ta tafiya wanda shi kansa ya tsorita yana har anan siddatul muntaha yake cewa mala'ika jibrilu a irin wannan gurin masoyi zai rabu da masoyinsa ni da ban taɓa zuwa guri ba mala'ika jibrilu ce to ni ma inda zaka yi ban taɓa zuwa ba to amma mai na illa lahu maqamun ma'lum kowa a cikinmu yana da inda iya inda ilimin sa yake yace to ni iya siddatul muntaha nan ne iya ilimi na daga nan kuma sai baya to da haka nan ka je ka da taimakon Allah da kiyayewar Allah to suka yi ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi gaba shine yake cewa da najin siddatul muntaha fa idza waraquha sai naga ganyenta ka azanil fiyali wato kaman kunnan giwa haka ganyen wannan bishire yake wannan magariya din wa idza samurwa kalqilal sai naga ƴaƴanta kuma kamar ƴaƴan goruba falan magashiha min amrillahi magashiha yace lokaci daya da wani umurni daga cikin umurnin Allah ya lallabe wannan bishiyar ta gayyara sai ta canza haka bishiyar take canzawa kamar da zaka ga yanzu ana yin bishiyoyi na zamani na wanda ake aro da shi a gidajen masu hali ko a hotel a birane zaga kamar akwai dibinai zagan su amma kai irin wannan bishoyin birjik an yi sai na roba ne an sa musu lantarki suna caccanza kala yanzu za su yi kore yanzu za su yi ja yanzu za su yi yellow yanzu za su yi suna nan ana yin su ko nan Najeriya ma da yawa wurare yanzu haka gansu to bishiyar haka ita kai take canzawa amma ita tana canzawa ne bisa umarnin Allah idan Allah ya saki wani umarnin sa wato sai ta canza idan kuma wani umarni ya zo sai ta canza tunda Ubangiji kullun a cikin gunar da mulkin sa yake jalla wa'ala saboda haka sai tana canzawa manzon Allah ya ce fa ma ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u an yasifa min husniha babu wani daya daga cikin halittar Allah wanda zai iya kamanta maka kyawun wannan bishiyar kale yace fa wallahu ilayhi ma'uha Ubangiji ya min wahayin abin da ya min wahayi wa farada alayya fi kulli yawmin wa laylatin 50 salatin Ubangiji ya fallanta min ni da al'ummata kullum mi masa sallah 50 a cikin dare da rana ni sallah 50 fa nazalat yace fa nazaltu daga nan muka yi bankwana ni da Ubangiji Imam Muslim ya kawo hadisin a takaice ne yawa bai ba da labarin sauran tafiyar sai da kuma wato inda ya je har ya je gana da Ubangiji ba yace fa nazaltu sai na sauko ya ce hatan ta haitu ila Musa har sai da inda wajen annabi Musa alaihi salam anan Musa a sama nan nawa yake sama ta shida ko ya ce har sai da inda wajen annabi Musa fa kala sai annabi Musa ya ce min ma farada rabbuka ala ummatika ya tambaye shi me Allah ya bashi ya ce Allah ban kaza ban kaza ban kaza ya ce to me Ubangiji kuma ya fallanta wa al'ummarka qultu inji annabi ya ce sai na ce masa kam sai na salatan fi kulli yawmin wa laylatin a kowace rana yini da kwananta Allah ya fallanta min sallah 50 ne da al'umma ta sai mun yi sallah 50 to kaga ko raka'a 50 ne ai aiki ne kowace sallah ma ce maka raka'a dai zaka yi ai aiki ne a ce da ta zo wannan lokacin kaga ga da Ubangiji subhanahu wataala sai dai kullun abin da yake da bayin sa don ba mutane ba za su iya ba yawa biyar din ma ya ake fama saboda haka sai annabi Musa ya ce min irji ila rabbika koma gurin ubangijinka fas'alhu takafifa ka roke shi fa a sauka maka a farge maka fa yace fa inna ummataka la tatiku al'ummarka ba za ta iya haka ba wa inni karbalautu bani isra'ila wato ni na jarrabi yan bani isra'ila na jarraba suna ga mutane ne masu matsala su ma da suka zo kafin al'ummarka al'ummarka mutane ne karshen zamani mutane ne masu rauni ba za su iya sallah 50 ba yace farajatu ila rabbi sai na koma zuwa gurin ubangiji na a wata riwaya aka ce sai yace ya dan uwana ya Musa yaya zan keta wannan hujubai da wannan irin wurare da nake ta in je in roki Allah madaukakin sarki ya rige mu al'umma ta ce ai wurin yayi nisa ina zan iya koma wannan wurin sai yace ubangijin ka nan ma yana nan da ilimin sa ka roke shi nan ma manzon Allah ya fadi ya sujjada ya roki Allah Allah ya ce to je kana rige maka 10 ya taso yana mun rayukan annabi Musa nan sai ya ce no na rige maka 5 ya ce no aka rige maka ya ce ubangiji na rige mun 5 ya ce a 45 din ma ba za su iya ba koma ka roka ya ce 45 wallahi ba za su iya ba ni na jarbe yan bani Isra'ila na san halin mutane na taurin kai balle mutanen kan mutanen karshen zamani to yaje ya sake roka aka rage 5 ya dawo annabi Musa shi annabi Musa sai yana murna a rage annabi Musa kuma ya ce masa wallahi ina jan ina gaya maka ka koma ka sake roka yace kana gunda zaka roka amsa maka ka roka yake cewa fa qultu nace kar hatta anni kamsan Allah ya sarayar min 5 kala sai yace inna ummataka la tadiku zalika wallahi al'ummarka ba za su iya ba farji ila rabbik kuma gurin ubangijinka fas'alhu takafifa ka roke shi sauki wa al'ummarka kala yace falam azal arji'u baina rabbi wa baina musa ban gushe ba ina kai kawo tsakanin ubangiji na da tsakanin annabi musa in dawo musa yace je kai ka roka a rage in je Allah yace na rage maka 5 in dawo musa yace koma dai ka je ka roka a rage in koma Allah yace na rage maka 5 yace ban gushe ba ina wannan tsakanin annabi musa da ubangiji na yake cewa wato wa hatta anni kamsan kamsan hatta kala ya muhammad har sai da ubangiji na yace ya muhammad ya muhammadu hiya kamsu salawati je ka na rage maka sai da aka rage masa sautara na rage maka aje ai salloli guda 5 fi kulli yawmin wa laylatin a wuni da kwana bi kulli salatin ashr
kowace sallah daya a cucin sallah goma take fa tilka kamsuna salatin ka gare 50 din tazo da na baka da farko ka je aiki ku yi biyar alada kuma zan ba ku ladan 50 yace kuma wa man hamma bi hasanatin wanda ya niyyar aiki mai kyau falam ya amal habi aikata ba katabtu lahu hasana zan ba shi ladan wato yayi kyakkyawa guda daya rango mai na ubangiji kenan ko da manzon Allah yace niyyatul mu'min khairun min amalihi niyyar mu'mini ta fa aikin sa inda daga yin niyya zaka yi aikin alkhairi kafin kai ma a rubuta ma lada daya in ka daure kai kuma sai koma lada goma yace fa yan amilaha in ya aikata ka tamtu lahu asharan zan rubuta masa lada goma wa man hamma bi sayyi'atin idan yayi niyyar yin mummuna aiki wa lam ya'malha bi aikata ba lam tuktau ba zan rubuta masa ba fa yan amilaha in kuma jarumtaka ya aikata mummunan aikin katabtu lahu sayyi'atan zan rubuta masa laifi wahidatan guda ɗaya tol nan ma in yi tuban kankare yace fa nazaltu sai na sauko daga sama hatta ta haitu ila Musa har sai da nazo gurin annabi Musa fa akbartuhu na bashi labari fa qala sai annabi Musa ya sake ce min ba zan ba sallar biyar ba to ya je zo ga wa annabi Musa cewa ubangiji na da mu ne ta biyar kuma biyar din ma albishirin ka ya ce min inai za a balla dan 50 din ne kuma annabi Musa ya taya shi murna sai ya ce masa irji ila rabbika kuma gurin ubangijinka fasalhu takafi ba ka ce biyar din ma a rage maka fasalhu takafi bal ummatika ka ce biyar din ma a rage wa al'ummarka la tutiqu zalika na sani ba za su yi tsewa su ba da haka nan da ya dace ba biyar din ma fa qultu jama'an nan Allah sai sai ya ce sai na ce masa karzatu ila rabbi ni kan na koma gurin ubangiji na hatta ta haitu har kunyar sa nake ji ba zan koma ba sallallahu alaihi wasallam ya ce ina jin kunyar Allah in koma roka kuma da roka da koma za a amsa wallahi da koma za a amsa aishe musulki da kansa Allah ya ce wa in ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulu law jadallahu tawwabur rahim bayi ma masu sako ma Allah ya ce in sun je gunka sun ce ka roka musu Allah ya yafe musu take ka amince zaka roka to kan ka roka ma ce Allah na yafe Allah ya ce na yafe musu kan ka roka ma saboda haka da ya roƙan da za a rage mana a biyar din kuma a sake ba mu ladan 50 din ina ma da ya dada roka mana an gane ko amma kuma wani rahama na Allah da shagaltuwar mutane da duniya za ta yi yawa yanzu ma kana cikin ciniki a shagonka kana jin daɗi da masu ciniki da zan yi kiran sallar addu'a za ka rufe shagon ka tafi ka je ka yi wa Allah bauta to amma dan aka ce a miyar maka sallar biyu ko ne za a baka rana 25 da kayan sallar asuba ba lokacin kasuwa ba ne ba za ka sake ba sai lokacin isha kasuwar ta tashi duk wani nan a shagarta za ka yi da neman duniya sai ka kar hankalinka kullum yana gun neman duniya amma dan rufe wannan da za ka je kana sallar ai za ka na dan komawa kana dan yi wa imanin naka bayi yanzu ka je ka gana da ubangiji ka roke shi inda tabi in ajima kana dan jin daɗi kuma du sai kuma du a ce rife koma dai Allah yana neman ka hayya ala salah hayya ala falah ka koma kuma du to kaga wannan din sai zama wato rahama Allah mun gode maka to wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi amma wannan lafazi kamar da fa lafazi ne Imam Muslim Imam Hakim ya fitar da hadisi a cikin Mustadrak ɗinsa hadisin Abdullah bin Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu rabbi azza wa jalla a wannan tafiya na ga ubangiji na cul da cul duk da cewa wasu daga cikin hadisan da aka rawaita daga bakin nana Aisha da take cewa duk wanda ya ce muku manzon Allah ya ga Allah da idan goshinsa ku karyata shi amma kuma wasu daga cikin musamman ma shi Anas da irin su Abdullah bin Abbas ne wanda yake wanci suna gida tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci sun yi mu'amala da wasu sahabban a waje manzon Allah ya tabbatar musu ya ga Allah shi yasa Allah yake cewa ma kadhabul fu'adu ma ra'a zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam bata karyata abin da ta ga wato ta gani ba Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika manzon Allah ya ga ayoyi manya daga cikin ayoyin ubangijin su a wani guri yake cewa fakana qaba qausain ya wada na ko ko
fakana qaba qausain ya wada
na fakana qaba qausain ya wada na manzon Allah sai da ya kasance kamar tsakanin zaran abun harbin nan mai sunansa baka zaran baka da kuma itacen bakan
mun san in an dame shi wato sai kage zaran da itacen sun yi kusa kusa to har kamar haka manzon Allah ya zama da shi da ubangiji saboda haka wasu hadisan sun tabbata manzon Allah ya ga Allah da idanun goshin sa saboda haka har ma ubangiji yake cewa fa auha ila abdihi ma auha Allah ya yi wahayi wa bawansa abin da ya masa wahayi to wannan shi yana daga cikin abin da ya masa wahayi da abubuwa da yawa saboda lokaci ba zai ba mu dama ba shi sa muka kauce ma kisa tana da tsawo da abubuwa da yawa muka dauki doran hadisin ubangiji yana cewa wa atina musul kitaba ko
wa atina musul kitaba waja'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila
to karshen wannan isra'ila da mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallam wato da ya dawo bayan abin da ya wakana ya wakana manzon Allah ya dawo makka duk lokacin asubahi bata yi ba asubahi bata karisa ba duk wannan doguwar tafiyar wanda tsakanin makka da baitul maqdisi wato adabba lafiyayya wato gwanar tafiya kuma a samu mutumin da yake masanin hanya ya san doshi babu zage-zage sai ya yi kwana 40 cur yana tafiya tsakanin makka da baitul maqdisi banda kuma tsakanin baitul maqdisi zuwa sama saman mata daya ta biyu har ta takwas har ta abinda kuma Allah ya kaddara to kaga wannan tafiya ce wanda kure iko ne na Allah yawa zancan a baka labarin wani nisan ta kilometer ta duk wannan bai taso ba saboda haka annan Allah da ya dawo baitul maqdisi sai samu wannan taguwar da ya daure ta tana nan sai ya sance ta suka tafi an ce a tafiya sun tafi tare da malaika jibrilu ne da kuma wato malaika mika'il shi jibrilu yana gefan taguwar ta dama mika'il yana gefan taguwar ta hagu sun sa manzon Allah akan taguwar kuma suna tafiya tare da shi inda su wa suna da fuka-fiki haka suka tafi haka kuma suka dawo da shi suka dauko shi har sai da suka zo dakin Ka'aba to kuma suka sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karisa cikin duhun dare ya je ya kwanta an kwanta da shi kuma an tashi da shi kuma yayi wata tafiya wanda kuma in ba mai imani ba ba wanda za ga ya masa wannan tafiyar kuma ya yadda mai imani ma sai mai karfin imani saboda haka ya dawo makka kafin asubahi da gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bada wannan labarin sai ya dakatar da ba labarin domin in ya fara gaya wa mutane sai ga mutane sun yi galauka kuma ba su yarda ba wanzu akwai lokacin in ana baka labari shi kanka mai baka labari in mai fikira ne ya san kana yarda ko baka yarda ko da kana amsa masa dan akwai da zai baka labari ya ga yadda idan ka zai yi ya san kurin da a zuciyarka kurin kana gani shara maka yake amma ba yadda kake da labarin ba ko kuma mai gaya maka labari wanda shi kansa in ya lura da yadda kake sauraron sa ya san kana yarda da labarin wannan Allah ya san tabbas ubangiji zai jarabu mutane da wannan labarin to shine wato sai yake bada labarin sai ya zauna sai kuma bakin ciki ya lullube shi ga wani abu da ya kamata a ce mutane sun ji sun kare imani sun kare yadda da annabcin manzon Allah da manzancin sa su kare yadda da Allah su kare kadaita Allah ga abin da zai amfane su inda za su zauna su ji amma kuma sai suka fara kadaita shi shine sai ya zauna cikin bakin ciki wato sai Abu Jahil ya zo ya same shi labari ya fara banza maka wai Muhammadu ya je sama cikin dare ai ya je Kudus har ya je ina ne har ya je ina ne shi kuma ya fara ba su labarin zuwa Baitul Maqdis nema jije ba mun ganka da mangariba mun ganka da mangariba bayan isha ma mun ganka kuma yanzu ga ka da safe amma ka ce ka je Kudus ka dawo to labari ya fara bazuwa cewa Muhammadu kuma yau a karerayin da yake ma ya share wadda ma wayanda suka yarda da shi din ma in sun ji ba za su yarda da shi ba sai shi wannan Abu Jahil ya zo wuce ta gurin sa sai zauna yana masa izgilanci dama yace masa ya Muhammadu yau kuma da wani labari ne tunda ai yana ga ya musu Allah ya saukar da alqur'ani kaza kaza to ya zauna yana masa dariya wai halkana min kashe yanzu yau kuma da wani labari ne kada na'am manzo Allah ce kwarai akwai labari usira biyan lailata jiya an yi tafiya da ni da daddare sai ya ce masa ila aina zuwa ina
sai ce ila baitul maqdisi yace har Qudus aka je da ni summa azbatu baina azhurina yace kuma kawaye gari a cikin mu a Makka an je da kai har Qudus kuma kawaye gari a cikin mu a Makka kaga wannan daga nan ma daga wannan magana ma ka sani ya kare ta abin da yiji kala na'am annan Allah yace kwarai da gaske sai Abuja ya ce masa wannan magana karka saki kana tsammani yanzu in na kira mutananka ka gaya musu wannan magana za su gaskata ka amma Allah ya ce kwarai yace idza da'utu qaumak atuhaddithuhum bima haddathtani bi in na kira mutananka yanzu kana za ka iya gaya musu wannan labarin abin da ka gaya mana za ka iya gaya musu kala na'am manzo Allah ya ce zan gaya musu kala sai yace ya mashar bani ka'abin loye halum yace kiransu faja'u suka zo hatta jalasu ilayhi masu zo inda shi Abu Jahl yake tare da manzon Allah suna zaune saboda haka fa haddathahum sallallahu alaihi wasallam bidalika manzon Allah ya ba su labarin wato zuwan sa baitul maqdisi a wannan gurin sai mutane sai aka fara hayaniya wadansu suna masa tafi wadansu sun daga kansu sun yi tagumi suna mamaki mun gane ko wadansu suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sayyidina Abubakar yazo manzon Allah sai ya gaya masa wannan labari fa kala sai yace sadaqta ya rasulullah kai gaskiya da wannan labari sai su Abu Jahl suka ce masa atusaddiquhu innahu zahaba lilata ila baitul maqdisi wa jaa qawla an yasba yanzu Abubakar zaka gaskata Muhammad a wannan magana ta sa wai yace daga Makka ya je Qudus kuma ya dawo duka ribe waye ba sai sayyidina Abubakar yake cewa yace na'am inni la usaddiqu fi ma huwa abadu min dhalik wallahi ni yace ya je fiye da nan ma zan gaskata shi usaddiqu bi khabari samaa fi gadatin awra yace kai wallahi yace ya je sama ma yazo ina ban labari wallahi zan gaskata shi to saboda haka yake ce masa Abubakar Siddiq bai gaskatawa sai mutane suka ce to ai mu mun je Qudus yake mutane ne fatake suka ce mun taba zuwa Qudus in dai har ka je Qudus sibilina baitul maqdis to kaman ta ma ne da Qudus yake manzo Allah kuma shi Qudus ya gashi a cikin dare ne su ko sun je sun yi kwanaki a Qudus sun je sun dawo ba sau ɗaya ba sau biyu ba a hanyar tafiye-tafiyensu sai suka ce to ya siffanta musu Qudus yaya kofofinsa yake yaya cikin shimfiɗinsa yake yaya rufinsa yake yaya ta guri kaza ta ina yake bullo masa in za a tafi ta ina shi kuwa tafiyar da ya yi kurin tafiya ce wadda aka yi ta ƙarƙashin ikon Allah kurin gashi a Qudus ya shiga ya yi sallah nafila raka'a biyu ya fito ya hau abin hawa suka yi sama kuma duk ya dawo Qudus ya hau abin hawa suka dawo Makka to manzon Allah sai ya fara siffanta musu iya abin da zai iya tsinkaya to dai ƙarshe ne malaka Jibril sai cicciko baitul maqdis mun gane ko saboda kada a kunyata masoyin Allah yazo ya ajiye masa a gabansa manzon Allah na gare na guri kaza kai har ma ya furinka basu labarin rufin ce rufin fila ta guri kaza an daura an yi ta da kaza fila ta guri kaza fentin ta kaza ne fila ta guri kaza ya dinga musu labari da fitullin ciki da komi da komi sabon manzon Allah suna ta murna suna takabbara maƙiya kuma suna ta haɗiye fushi daga ƙarshe da ya gama suka ce masa amman na'atu fa wallahi laqad asabta siffan nan ne da ka faɗa ka dace amma to ka ba mu labari ai akwai ayarinmu na mutanen Makka in dai har ka je jiya da daddare to tabbas za ka haɗu da ayarinmu fatakenmu da suka tafi da kayan kasuwanci a ina ka haɗu da su yanzu suna kuma daidai ina a wajen dawowa mun gane ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su labari cewa ayarin naku ai suna kusa saboda shi yanzu ya auna irin tafiyarsa da yi da kuma nisan inda ya bar ayarin kuma ya kamata a ce su iso Makka wato kusan kwana uku mai zuwa sai ya ce musu in an jima da hanzi ma za ku ga su iso amma Ubangiji da ya niyyar karrama annabinsa sai ya daure musu kasa kullum sai ga su kuma sun shigo an rage musu an daure musu kasa nisan ta sai aka daure shi sai ga sun iso su kansu da suka iso sai da suka ce muna tsammanin tafiyar mu nan ba za mu yanke ta muna ga za mu kai kamar kwana uku amma mun yi mamaki idan muka saunin shigowar mu Makka Allah ta'ala bai kunyata annabin sa ba wato a wannan tafiya wannan ƙara karama ce wato ƙara matsayi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji subhanahu wataala ya aiko shi fiyayyen halitta wanda yake kuma shugaban annabawa kuma shugaban manzannin Allah wanda shi aka cika sako a dukkan abin da yake wato na karimci da ubangiji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai iya masa ma fiye da haka in dai saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wurin sa saboda haka wannan ƙarin daukaka ne wa al'ummar sa mu kama annabi sallallahu alaihi wasallam mu bi umurnin sa mu kuma kauce mu saba masa a cikin dukkan ayyukan mu kuma Allah ya sa muna daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta a ranar alkiyama za mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka fada daidai muna roƙo Allah karba mana ya ba mu lada da mu kuskure muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta mana za mu tashi kan aya ta biyu insha Allah a darasin mu na gaba.